Assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take hakan dan Adam. A yau za mu fara duba korafin wasu jami'an ƴan sanda da suka yi ritaya. Kan kuɗin fanshin da bai kai cikin tokaci ba, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Kunar. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin jami'an ƴan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da ƴan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya, don jan hankali ga kwamitocin ƴan sanda na Majalisar Dattawa da wakilai da su yi musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki, wato gratuity. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu yanzu ba samun fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu.
Abin da ke faruwa shi ne fanshon nan da aka hada mu da kamfani ba da suke ba mu bai take kara karya ba. Lura da yadda ya kasuwa yake yanzu sai a ɗauki 15,000 a ba wa ɗan sanda mai ritaya inspekta ko kuma 16 ko 17. A takaice in mutum yana da hannu ya zama sufuri na police officer a ASP kenan ko ani ɗaya ko ani ne biyu kudin sa ba su 20,000. Hatta masu ani na uku ma dai kudin sa ba su 20,000. Mu da muke da zan dama dama mana chief superintendent ni dai kudin na ba su 20,000 30 da ɗan wani abu. To abin da suke ba mu bai kaga kara karya ba sai ya zama to abin mun neme mu koma gwamnati ta nauyi mu kamar yadda take ɗaukar na sarrafa su da bara. A zaman to yanzu sergeant na soja ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karɓa ya kai na kofi na ƴan sanda. Idan ba a ne ne ya ritaya yana na soja ya karɓi ya ritaya yana karɓar sama da 100,000 da wani abu. Amma mu na mu ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kudin sa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a ɗan sanda akwai seniority. To yanzu an kaba mai gamanin kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kudin ka ya jasa wanda ya fi ka bukami kudin sai ya zama to daban-daban depending on company da ka shiga. Ana muna fama nema mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga ranar 21 ga watan biyar na wannan shekara muka tafi muka yi zanga-zanga. Dokta bai masu shekara 70-80 sun tafi suna zanga-zanga kaga abin ya yi zanen.
Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai faɗa fanshon kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita fanshon su da irin na sojoji.
Suna na Patrick Alade ɗin damuwan inda na ritaya ba bayan akwai su wanda suka ritaya bayan na duka su na complain ba tsarin abin increment na fanshon. Yanzu na ritaya wajen shekara 17 ke nan lashe yana uku ba karin komai haka muke ta kama kawai su makwabtanmu su sojoji hakan samun a basu nasu da ake yi ka tambaya kake ya wannan na mai wasu a shishiru.
Patrick Alade kai ka yi ritaya ne a matsayin DSP na ƴan sanda a wace shekara ka ajiye aiki ne?
A 2007.
Shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan. Ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake ne yake damun ka game da yanayin biyan ko fansho da kudin aji aiki wato giraci?
To ga ba wani ƙarin da za a sake maka abinda aka fara biyan ka da shi da shi ya fi yin karwa duka abubuwan da ake kara wai 20% 25% 30% da sauransu ba dangane
Patrick Alade Zundawa tun 2007 din nawa ake biyan ka kwansho a wata? Okay, 290,000 kin. 90.
Amma ba lokacin da dai wannan daga fine na je pension office samu a Abuja. Ofis zamu na ga alin. Ko dan ya ci shi da mota daga Bera ka ce gurin.
A Jabi ba?
Ina Jabi. Na je a lokacin ne aka dan gyara mini. To tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan. Wasu colleagues na ma sai sai su ma haka ba kare. Muna kiran juna a waya, muna contacting waya, biji ko ya ko wani labari, kowa zai ce haka ne ba kare.
Kuna kwatanta abun da cewa sauran masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku?
Daban ne, ko mu da muka rika a yau wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki, su ba shi da suke kama yanzu waye insurance yana karban kudin superintendent ko chief superintendent na yanzu waye abinda ake bayarwa. To mu sojojin abokanai muna da abokanai da su na tambaya ya ce wai ya yake ya tura ji a karbi aboki na ya ce ya tura karbi kuɗi ya ce wani kuɗi ne kuma wata ya kare ne ya shiri ne don mu ba mu sani ba mu a shishiru din ba san da mu ba ne kuma mutane manyan namu da su nema don a yi mana ba ne.
Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa Sanata Abdulhamid Malam Maduri, amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Ilman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maki Abubakar Ilman, ni mutumin jigawa ne, ina wakiltar ƙananan hukumomi guda biyu, Malam Maduri da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamitin na 'yan sanda a majalisar tarayya.
Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyan su da kuma yasa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda?
To alhamdulillah, ke ma kin ce zanga-zangar da suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa, kuma akai sa'a muka ci karo da su, kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawowar wannan majalisa ta goma na tashi na kawo kuduri wajen gyaran wannan din fansho yadda za a agaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki. Muna kyakkyawar fahimta mu da su.
To yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a fanshon su ba. Wasu su ma har kuka suke, wasu ma su faɗi su rasa rayukansu. Ya kake kallon wannan lamarin?
To inna lillahi wa inna raji'un, ba samu wannan labari ba, a matsayinki na yar jarida kike sanar da ni, ni ina da kyakkyawar fahimta da jagororinsu suka zo har ofis ina mu tattauna su dinga bin ba'asin ina aka kwana ina aka tashi, kuma muna fahimtar juna ni da su. Amma har iya zama ganin da muke da ke ba wanda ya kamu koke na an biya fansho na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba.
To wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu?
Yanzu da ke yi min wannan bayani, insha Allah ba zan ƙasa a gwiwa ba, zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka saurara.
To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka aje aikinsu a aikin 'yan sandan nan, wasu za ka ga DSP ne, wasu kuma sun ma wuce haka, amma suna korafin cewa fanshon nasu ya yi karanci, wasu na karɓan kamar naira 30,000. Shin za ku iya gyaran wannan?
To alhamdulillah, ne mai bari ne amfani da wannan dama na Musa Albishir, ba su kaɗai pensioners na 'yan sanda ba, dubu sun pensioners na sauran agencies, cewa wannan gwamnati ta zo da wani kuduri da ma'aikatar fansho da ofishin minister na finance da head of service suna zama a yanzu magana da muke magana ta yi zurfi, ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikinsu, domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su da gratuity. Idan aka yi building din gratuity ɗinka, to function ɗinka zai afki. Kin ga ma'aikata takan ba da kaso 10, kai kuma ka ba da 8. Wasu ma'aikatan ma su kan ba da 10-15, wasu kuma su ba da ma'aikata kuma su ba da 8. Insha Allah gwamnati tana kokari a kai, daga lalle ta inganta wannan harka ta fanshu.
Masu aro abin da ya samu kenan a shirin mu na yau, sai a biyo mako mai zuwa inda zamu daura daga inda muka tsaya kan wannan gwamnati ta neman haƙƙin fanshu da tsaffin jami'an ƴan sanda ke yi. Yanzu amadadin Nasura da Mary Kaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Hashim Jimal ke cewa muka kasance lafiya.